Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Litinin 1 ga watan Janairun shekarar 2024. Da fatan ana bukukuwan sabo shekara lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalma Sigarba muke muku lalle marhaban a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana. Kafin ku ji rotunan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
To Mahmud, an kashe mutane 6 ciki har da wani babban jami'in karamar hukuma a kan iyakar Sudan da Sudan ta Kudu. Isra'ila da Hamas sun sake fafatawa yau Litini, inda Isra'ilar ke ikirarin kashe wani babban kwamandan Hamas. Sannan a Japan an yi girgizar kasa mai karfin 7.6 a ma'auni a yankunan da ke gabar yamma.
To kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin namu za ku ji karin bayani kan jawabin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi na sabo shekara.
Jawabin na shugaba Bola Ahmed Tinubu ya taɓo fannoni daban-daban akan al'amarin mulki na Najeriya, da irin alƙawarin da ya yi, da irin matakan da ya fara ɗauka na tabbatar da cewa ya biya bukatun 'yan Najeriya, ko ya ci wa'annan alƙawarin da ya yi.
Dangane da jawabin na shugaban na Najeriya, za ku ji abin da masana ke cewa kan tattalin arzikin ƙasar.
Tattalin arzikin na Najeriya ya shiga mawuyacin hali, kuma dalilai da yawa suka jawo wannan matsalar. Don ka duba na farko.
Idan aka biyo mu a cikin shirin za a ji ƙarin bayani, sannan muna kuma tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda Babangida Jibrin zai gabatar, da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma bari mu fara da shan labaran duniya cikin na.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an shiga sabuwar shekara lafiya. Ga labaran. An kashe wasu mutane 6 ciki har da wani babban jami'in karamar hukuma a wani harin kwantan bauna da wasu 'yan bindiga suka kai a yankin Abye, wanda Sudan da kudancin Sudan kowace ke ikirarin nata ne, a cewar jami'an yankin. Yankin mai arzikin man fetur kan fuskanci tashe-tashen hankula loto-loto, inda bangarorin kabilar Dinka da ke gaba da juna, wato da Ungwar Dinka da ke Abye, da kuma Tuk Dinka da ke makwabciyar jiha ta Urab a kudancin Sudan, waɗanda ke rikici kan iyaka. An kai hari ma mataimakin babban shugaban Abye, Nun Deng, da tawagarsa a kan hanyar Abye zuwa Anit, lokacin da suke dawowa daga wata ziyarar aiki da suka kai karamar hukumar Rumamer, inda suka yi shagulgulan sabuwar shekara, a cewar jami'an gwamnati. Mayakan Hamas da ke zirin Gaza sun yi ta cilla rokoki kan Isra'ila yau Litini, wanda don haka na'urorin gargaɗin harin jirgin sama suka yi ta ƙara a faɗin Isra'ilar. Ba a samu rahoton waɗanda harin ya rutsa da su ko kuma wata ɓarna ba. Sanadiyar harba rokokin waɗanda Hamas ke ci gaba da amfani da su wajen auna Isra'ila, yayin da sojojin Isra'ila ke ta kai samame da zimmar kawar da Hamas daga Gaza. Isra'ila ta ci gaba da ɗaukar matakin soji a Gaza a yau ɗin da Litini, daga ta ƙasa da kuma sama, ciki har da wani harin jirgin sama wanda Isra'ila ta ce ya halaka wani babban kwamandan Hamas, wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda suka jagoranci mayakan da suka kai hare-hare a kudancin Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba. Rundunar sojin Isra'ilar ta ce sunan kwamandan Adel Mesma, kuma ya ci gaba da jagorantar mayakan Hamas wajen fafatawa da Isra'ila, kuma bayan da Isra'ilar ta kaddamar da harin martani. Hukumomi a Japan sun yi kira ga mutane da su ƙaurace ma wuraren da ke gaba a yammacin ƙasar, bayan da wata babbar girgizar ƙasa ta auku yau Litini ta janyo fargabar yiwuwar fuskantar ambaliyar tsunami. Girgizar ƙasar mai ƙarfin kimanin 7.6 a ma'auni ta auku daura da gabar Ishikawa, sannan har sau 20 aka ji hucinta bayan 'yan sa'o'i. Akasarin hucin sun kai maki 5 a ma'auni. Hukumar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta Japan ta yaɗa gargaɗin yiwuwar aukuwar ambaliyar tsunami a yankunan Ishikawa, Niigata da Toyama.
To nan gaba kaɗan Ibrahim zai kawo mana ƙarashen labaran duniyar, amma yanzu bari mu duba wannan rahoto na farko. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi jawabin sabuwar shekara ga 'yan ƙasa a yau da safe, inda ya bayyana nasarorin da ya samu tun da aka rantsar da shi a ranar 29 ga watan Mayu, da kuma alƙawuran da ya yi na kawo canji da inganta rayuwar al'umma. Wakilinmu a Abuja Umar Faruk Musa ya saurari jawabin, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Jawabin na shugaba Bola Ahmed Tinubu ya taɓo fannoni daban-daban akan al'amarin mulki na Najeriya, da irin alƙawuran da ya yi, da irin matakan da ya fara ɗauka na tabbatar da cewa ya biya bukatun 'yan Najeriya, kuma ya cika wa'annan alƙawuran da ya yi. A jawabin ya bayyana cewa lalle ya san matakan da ya ɗauka waɗansu muhimmai guda biyu, ba ƙananan matakai ba ne waɗanda suka kawo ƙunci da wahaloli ga 'yan Najeriya, amma fa ya ce irin waɗannan lalurori ɗin ba masu ɗorewa ba ne ko ma daɗewa. Magana ce ta janye tallafin man fetur, wanda ya kawo hauhawar farashi da kuma kawo cece kuce a cikin Najeriya, da kuma hana kasuwar shinku daban-daban wadda ake amfani da ita wurin yaudara ko kuma almundana a kan al'amuran da suka shafi kuɗaɗen waje. Shugaba Tinubu ya ce idan ba ya rushe wannan tallafin man fetur da kuma hana kasuwar shinku ta canjin kuɗaɗen ƙetare ba, to wannan zai iya durƙusar da tattalin arzikin Najeriya, kuma ya haddasa wahalolin da ba za a iya ƙiyasta su ba a ciki. A yanzu ya ce akwai alƙawura guda biyar wanda su ne 'yan Najeriya, kuma ya fara ɗaukar matakan cikawa. Maganar samar da wutar lantarki ba tare da matsala ba a kowane ɓangare na Najeriya, tabbatar da an bunƙasa matatun mai na cikin gida, manya da ƙanana, da kuma daidaita farashin sa kamar yadda ya kamata, tabbatar da cewa an inganta hanyoyin da za su sanya a samu kuɗaɗen waje su shigo a cikin Najeriya, wanda zai bunƙasa arzikin ƙasa. Na biyar, wanda shine kuma na ƙarshe, ya ce tabbatar da cewar abubuwan da ya tsara a cikin kasafin kuɗi sun tabbata. Game da samar da abinci a cikin ƙasa, ga abin da Shugaba Tinubu yake cewa:
"We will step up our plan to cultivate 500,000 hectares of farmland."
Domin tabbatar da samun abinci mai yawa, samar da tsaro da kuma rangwame a farashi, za mu ƙaddamar da tsarin noma hectare 500,000 a gonaki a sassa daban-daban na Najeriya, don noma masara, gero, alkama, shinkafa da sauran cimaka.
Under our National Wheat Development Program.
Dangane da sha'anin tsaro kuma, wanda dama ya daɗe yana haddabar 'yan Najeriya musamman arewacin ƙasar, shugaban ƙasa ya ce:
"Suddenly, we have worked to free captives from abductors."
A asirce, mun yi nasarar kubutar da mutane da yawa waɗanda 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su, ko da yake ba za mu bugi ƙirji cewa mun ware matsalolin tsaro na Najeriya ba, amma mun taka rawa sosai a ƙoƙarin samar da tsaro ga zukatan 'yan Najeriya, da gidajensu, da garuruwansu, da kuma akan tituna.
To ensure that we all have peace of mind in our homes.
Bayan maganar tsaro, Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ɗauki lokacin shi ƙwarai da gaske wurin nuna ya san raɗaɗin da 'yan Najeriya ke fama da shi, musamman talakawa da sauran ma'aikata. Ya ce don haka ne aka ɗauki matakan da za su kawo rangwame a fannoni daban-daban na tallafawa talakawan Najeriya, sannan kuma ma'aikatan ƙasar su ma za su mora.
"The most vulnerable and the working people shall not be neglected."
Ya ce saboda gwamnati na fatar kowa ya ji ana mulki na jin daɗi da walwala a cikin ƙasar Najeriya. Akan haka ne za mu fara aiwatar da sabon tsarin ƙarin albashi ga ma'aikata a wannan shekara.
"I took an oath to serve this country."
Yanzu 'yan ƙasa sun sa ido su ga ta yadda Shugaba Bola Ahmed Tinubu zai aiwatar da waɗannan ƙudurra ko manufofin da ya bayyana wa 'yan Najeriya, wanda zai bambanta da abubuwan da waɗansu shugabanni suka yi a baya a lokacin da suka yi jawabansu, amma aka wayi gari, ba a gani a ƙas ba, wai an ciwa kare ana buki a gidansu. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoto da ya haɗa mana, nan gaba kaɗan za mu kawo muku fashin baƙin masana tattalin arziki. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
To Mahmud, jami'an gwamnatin Kenya sun ce sun kama mutane biyu game da kisan gillar da aka yi ma ɗan wasan guje-guje da tsalle-tsallen nan na ƙasar ta Kenya, Benjamin Kiplagat, wanda aka samu gawarsa a cikin wata mota da raunukan daɓa masa wuka da aka yi ta yi a bayan garin Eldoret na ƙasar ta Kenya. Kwamandan rundunar 'yan sandan yankin Stephen Okal ya gaya ma kafan labarai ta AAP cewa mutanen biyu 'yan wajejen shekaru 30 ne, kuma a tabakinsa sanannun masu aikata manyan laifuka ne waɗanda sun sha tayar da hankulan mutane. Ya ce an kama waɗanda ake zargin ne a kusa da Eldoret. Hasali ma an kama ɗaya daga cikinsu da wata wuƙa wadda 'yan sanda ke ganin an yi amfani da ita wajen kashe Kiflagat, abinda Okal ya gaya ma kafan labarai ta AAP kenan. A ƙarshe, baƙin haure wajen 30,000 suka fita mashigar Channel zuwa Burtaniya daga sauran ƙasashen Turai a shekara ta 2023, wanda hakan ya gaza abinda aka saba gani a shekara da fiye da sulisi guda. To amma adadin baƙin haure 29,437 da suka zo ta gabar kudu maso gabas shine na biyu a yawa tun bayan da aka fara tattara alƙaluma a hukumance a shekara ta 2018.
Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani batu da ya fi jan hankali a jawabin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi ga 'yan Najeriya dangane da tsare-tsaren da gwamnatinsa take so ta aiwatar a wannan shekara shi ne batun tattalin arziki. Kuma dangane da haka, wakilinmu Babangida Jibril da ke Lagos ya tattauna da masanin tattalin arziki Dr. Dauda Muhammad Kwantagora, wanda ya fashin baki kan yadda yanayin tattalin arzikin Najeriya yake yayin da aka shiga sabuwar shekara ta 2024.
Tattalin arzikin saman na Najeriya ya shiga mawuyacin hali, kuma dalilai da yawa suka jawo wannan matsalan. Idan ka duba, na farko, Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe na duniya wanda yake tana da ƙarfin tattalin arziki, wato ma'ana za ka ga cewa tattalin arzikin ƙasan duniyan kusan haɗe yake saboda dangantaka na cinikayya. To za ka ga akwai lokacin 'yan shekarun baya kaɗan akwai wannan cutar ta COVID wadda ta zo ta hana harkokin na tattalin arziki, ta hana kasuwanci, aka kulle ƙasashe. Wannan ya jawo babban koma baya a tattalin arzikin ƙasashe wanda Najeriya tana ɗaya daga ciki. Akwai kuma yaƙi da aka yi da na Ukraine da Russia, shi ma ya ba da gudunmawa na wurin kawo koma baya, saboda da Ukraine da Russia suna ɗaya daga cikin manyan ƙawaye na kasuwanci na Najeriya. Bayan haka kuma akwai Najeriya tattalin arzikinta ya shiga koma da hasso biyu, wanda shi ma matsala ne kamin ya farfado. To duk wannan abubuwa sun jawo ma tattalin arzikin koma da kuma sannan an samu kuma canji na gwamnati, wanda ka dube irin siyasan da muke yi, duk da cewa dai jam'iyya guda ne, to amma za ka ga cewa manufofi yanzu babu manufofi na jam'iyya, sai manufofi na ɗan takara. Duk wanda ya zama shugaba yana zuwa da manufofin shi, ko a cikin jam'iyya guda ne. Kaga misali a baya-bayan nan, duk da cewa duka jam'iyya ɗaya suke, an samu cire kuɗin tallafin mai, wanda yake kuma ka lura ƙasan tattalin arzikin Najeriya gaba ɗaya kuɗaɗen shiganta da kuma harkokinta ya ta'allaka ne ga man fetur. To wannan cire tallafin nan da aka yi ya sa farashin man fetur ya hau. Kuma idan ka duba, za ka kusan komi da ake na tattalin arziki yana da dangantaka da man fetur. Kusan dukkan al'amuranmu na yau da kullum na Najeriya ya shahi man fetur, saboda haka idan kuɗin man fetur ya hau, za ka ga duk tsadin kayayyaki. To sannan kuma bayan haka nan an samu kuma wannan da aka ce daidaito, sabo gwamnatin da ta ce za ta yi daidaito na kuɗin musaya, shi ma ya karya darajar kuɗin ƙasan.
To daga kana ganin akwai alamun za a samu cigaba ta fuskar tattalin arzikin Najeriya a wannan shekara da muke ciki?
To muna kyakkyawan zaton wannan shekara ta 2024, akwai hasashen cewa tattalin arzikin Najeriya zai haɓaka, za a samu ci gaba ta wurare daban-daban, tattalin arzikin Najeriya zai yi gaba. Amma kuma ana sa ran cewa sai gwamnati ta yi wasu abubuwa masu muhimmanci. Babban abin da gwamnati ya kamata ta yi, kaga misali, ya kamata ta bude kofofi da zai taimaka ma haɓaka tattalin arzikin ƙasar, misali noma da kasuwanci. Kaga ya kamata gwamnati ta yi kokari ta ga cewa waɗannan matatun mai ɗin na Najeriya sun farfado, saboda a samu sauƙin man fetur, wanda a baya muka ce yana da alaƙa da hauhawan farashin kayayyaki. Sannan kuma ya kamata a inganta hanyoyin sufuri, musamman kan jirgin ƙasa.
Dr. Dauda Muhammad Kwantagora kenan a tattauna wasu da Babangida Jibril. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. yanzu kuma ga Babangida Jibril ya dawo da shirin ilimi.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, kalji marar ilimi abun rainawa. Himma da ƙwazo ƙoƙayen mushininku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan Adam, shiri na farko a shekara ta 2024. Sanin kowa ne dai tabarbarin ilimi na ɗaya daga cikin matsalolin da ke fuskantar gwamnatin Najeriya da ma 'yan Najeriya baki ɗaya. Kama daga ilimin firamare zuwa sakandare da uwa uba ilimin jami'a, al'amarin da ma a wani lokaci kan haifar da yajin aiki ta ɓangaren malaman jami'a da na sakandare. Kuma a koyaushe gwamnati na bayyana ƙoƙarin da take na gano bakin zaren warware irin wannan matsala na taɓarɓaren ilimi a Najeriya. Akan haka ne muka tattauna da Malam Tijjani Muƙaddas, wani ɗan Najeriya mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama, tare kuma da samar da ilimi ga ƙananan yara, wanda ya zaka ke wani kwas a ƙasa Amurka da gwamnatin Amurkan ta ɗauki nauyinsa. Kuwa kwanakin baya ma dai malamin ya yi kira ga gwamnatin Asuwaju Bola Ahmed Tinubu da ta hanzarta soke wasu hukumomi na gwamnati da ke ƙarƙashin ma'aikatar ilimi a ƙasar. To za mu ji dalilinsa na ba da wannan shawara. To da farko dai Malam Tijjani Muƙaddas ya gabatar da kansa ne, kafin kuma daga bisani ya bayyana mana dalilinsa na ba da shawarar soke wasu hukumomi na gwamnatin Najeriya.
A sunana Tijjani Muƙaddas, ne mutumin Haɗeja ne a jihar Jigawa, a kuma ni ne shugaban wata ƙungiya mai zaman kanta, wato Transit School Initiative, wato makarantar shakatafi da take da headquarter a nan Abuja. Ni ɗan gwagwarmaya ne na ƙasa da ƙasa, kuma mai rajin kare haƙƙin yara wajen sun sami ingantaccen ilimi. Yanzu ina nan ƙasar Amurka ne, ina halattar wani shiri na ƙasa da ƙasa wanda ita gwamnatin Amurkan take ɗaukan nauyi a duk shekara, wato Humphrey Fellowship Program. A cikin wannan shiri ina nan wata jami'a, ina koyan wasu dabaru da hikimomi yadda za a inganta ilimi na bai ɗaya da ilimi na yara 'yan mata da ilimi na gajiyayyu, har ma da ilimi na makiyaya. Yadda ake samar da ilimi, musamman ilimin nan na matakin farko a nan Amurka, idan ka kwatanta shi da na Najeriya akwai bambanci. Na farko a nan ilimin matakin farkon nan kyauta ne, kuma dole ne ga kowane yaro. Da haka ita wannan makarantar da hukumomi su ne suke da haƙƙin su samar da ilimin nan kyauta ga yaro. Su bashi uniform, su bashi littattafai, su bashi abinci ma kullum idan ya zo makaranta, abincin rana za a bashi a wannan makarantar. Sannan makarantar nan ce take da alhakin ta ɗauko yaron daga gidansu a mota, sannan ta kawo shi a makaranta. So kaga akwai bambanci ga Najeriya, wanda aka ce shi ilimin nan na matakin farko dole ne kuma kyauta ne. To amma idan ka ba a zahiri za ka ga ba dole ba ne, kuma ba kyautar ba ne. Shi yasa muke da yara masu yawa sama da miliyan 10 wanda ba sa zuwa makaranta. Me yasa ba sa zuwa? Yawanci daga cikin bincike ya nuna yawanci na yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya talauci ne na iyayensu. Watakila iyayen ba za su iya biya masu kuɗin makaranta ba, watakila iyayen ba za su iya saya masu uniform ba, watakila iyayen ba za su iya saya masu kayan rubutu da karatu ba. To wannan shi ne yasa kake nan da bambanci. A nan Amurka ilimi kyauta ne, domin makaranta da gwamnati su suke baka komai da komai. A nan kuma Najeriya akwai bambanci. Uba, iyaye su ne za su samar wa ɗalibi komai da komai na zuwa makaranta. Wannan shi ne babban bambanci tsakanin ilimi na matakin farko a nan Amurka. Kwanakin baya na ba wa gwamnati mai cin gashi shawarwari har guda biyu, wanda aka wallafa a wasu jaridu na Najeriya. Shawara na farko da na bayar na ce shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya soke wannan hukuma da take samar da ilimi na bai ɗaya, wato Universal Basic Authority. Na ce a soke ta domin ba ta da amfani. Dalili na shi ne, ita wannan hukuma an yi ta ne saboda wani dalili. Dalili na farko da aka yi ta don shi ne ta samar da ilimi dole kuma kyauta ga dukkanin yaran Najeriya. To tambaya a nan shi ne, shin ta samar da ilimin nan kyauta kuma dole ga dukkanin 'yan Najeriya? Ansa shi ne a'a. Shi yasa a Najeriya muke da miliyoyin yara da ba sa zuwa makaranta, wanda kuma hakan babbar matsala ce
ga tattalin arzikinmu babbar matsala ce ga tsaronmu na Najeriya. To a dalilin haka sai in bada wannan shawara nake cewa abin da ya kamata a yi, muna da hukumomi na ƙananan hukumomi na ilimi wato Local Education Authority, na ce a ba wannan Local Education Authority kashin kansu domin su ne suke kusa da al'umma, su ne suke kusa da malaman makaranta, su ne suke kusa da makaranta, su ne kuma suke kusa da ɗalibai. Da haka su suka fi sanin matsalar wannan hukuma, wannan al'ummar tasu. Da haka su suke daidai da tsara abin da ya kamata a yi a wannan ƙaramar hukumar tasu. Ba wata hukuma da take Abuja ba, ita ce za ta tsara masu abin da za a yi. Mu mun sani shekaru da yawa gwamnatin Najeriya ta yi ta kashe kuɗi ta ɓangaren samar da ilimin nan na kyauta, amma abin ya gaza. Hukumomi masu zaman kansu na duniya kamar UNICEF, kamar UNESCO, kamar Bankin Duniya sun yi ta bawa wannan hukuma kuɗi domin su samar da ilimin nan kyauta dole, amma shekara da shekaru sun gaza. Da haka me yasa za mu tabbata da yin abu ɗaya? Me yasa ba za mu canja yadda muke gudanar da tsarinmu ba? Da haka ƙasashe da yawa a duniya ba su da wannan tsari. Da haka shi ne na bawa gwamnatin Najeriya na ce, yaran nan ƴaƴanmu ne, ya kamata mu ba su ilimi na zamani amma ta hanyar da ya kamata. Wannan local education da muke da su, su ne ya kamata su samar da ilimin nan kyauta kuma dole. Su ya kamata gwamnati ta ba wa kuɗi, su ya kamata manyan hukumomi na duniya su ba su kuɗi. In ku aka ba su kuɗi sosai, insha Allah za su samar da abin da ya kamata. Wannan shawara da na ba wa gwamnatin Najeriya.
To masu haro, a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai ɗaga aya a madadin bakon namu da kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin, Julie Ledel Gresham. Naku Babangiji Prinki cewa huta lafiya sai wani makon.
Can hakika ba da tangarɗa ba kan jimarar ilimi ne.
Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau naka ne Mahmud Salihu Kaura na Moɗa jihar Zamfara ya ce, a yayin da muka shiga sabuwar shekarar miladiya ta 2024, muna fatar wannan shekarar ta zamo ta samun kwanciyar hankali da zaman lafiya a tsakanin al'ummar nahiyarmu ta Afirka, musamman ma a Najeriya. Sannan fatar Allah ya sa mun shiga shekarar cikin sa'a. Sako na gaba naka ne Aminu Kano mai dagarku ya ce, assalamu alaikum VOA Hausa, da fatan kuna lafiya. Allah ya sada mu da alkhairin da ke cikin wannan sabuwar shekarar. Bayan nan kuma a madadin al'ummar garin Maida makaranta, muna kira ga ɗan majalisar mu da ya yi mana aikin wutar lantarki ta garin Maida makaranta, ya tuna cewa har yanzu ba a jona mana wutar ba tun watannin da suka wuce mai an kammala aikin amma wutar ba ta zo ba. Saƙon haɗin gwiwa daga Faruku Mahekaro ga da Nazifi Ibrahim Rugar Malam ya ce, ya Allah muna roƙonka yadda muka shiga wannan shekara ta 2024 lafiya. Allah ka sa mu ga ƙarshen ta lafiya kuma ba mu alkhairin da ke cikin ta, ya ka kare mu daga sharrin da ke cikin ta. Saƙon gaba Baro Fatiskun kuma yace, assalamu alaikum VOA Hausa, ku mika mun saƙo na wajen ƴan uwana al'ummar Najeriya na murnar shiga sabuwar shekara ta 2024, da fatar sabuwar gwamnatin Bola Tinubu za ta kawo mana abubuwan da muka rasa a shekarun da suka wuce. Sannan ina kira ga ƴan majalisarmu na wannan gari namu na Fatiskum cewa wallahi al'umma sun zuba ido su ga ƙoƙarin da za ku yi musu. Muna godiya ga Allah yanzu mun samu zaman lafiya, mun fara bacci da ido biyu a rufe. Da fatan waɗannan wakilan al'umma za su ji wannan kuka da roƙo namu. Amin. Sako na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karanto muku a yau na haɗin gwiwa ne daga Yakubu Makeri tashar Keji, Nuhu mai wanki da guga tashar Keji birnin Gwari, Alhaji Muktar mai shago da wakin basa tare da Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri ya ce, shekara kamar kwana ɗaya ne kamar jiya muke murnar shigowa sabuwar shekara 2023, kamar mafarki gashi ta wuce. Muna roƙon Allah ya buɗa mana alkhairin da ke cikin wannan sabuwar shekara ta 2024, ya kuma ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya da sauran ƙasashen duniya. Amin. To mun gode, ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku, mu kuwa ta mu karanto iya gwargwado abin da ya sawwaka.
Kafin mu karkare shirin ga wannan saƙon.
Domin iyali, shirin da ke nazarin batutuwa da suka shafi cigaban iyali da nufin neman mafita.
kama daga harkokin siyasa.
Su a nasu yanzu idan aka basu wannan mukamin suna rike da shi, ba abinda suke duba illa sama. Mu kuma abinda muke dubawa balancing ƴaƴayenmu da suke tasowa.
Ai ba ma mata ba, ai dan talaka ma ba, yanzu yanda suka yi karfi ba za su soye kokari ba.
Na farko duk abin da aka yi a kowane kasa, dokan kasa shine zai baka fifiko da karfin gwiwa.
Tarbiyyar ƴaƴa
addini tun farko yace ka zabawa ƴaƴanka uwa ta gari, saboda me anan ne zaka samu tushen tarbiyyar ƴaƴanka ya taso.
Kai a matsayinka na babba, idan ka ga abin da zai lalace in ka ja sai ka jace kai wannan tsohuwa ta cika samu na ido.
Zamantakewa tsakanin ma'aurata
hakkin aure a kan namiji yake. Na farko shine mai aurewa, na biyu shi Allah ya dora wa ciyarwa da shayarwa da tafasarwa da ilmintarwa da tarbiyyantarwa da bada gida da komai da komai. To amma a kasar Hausa a baibai ake tafiya da abu
da kare hakkokin mata da kananan yara.
Ina so ne a bi min hakkin ƴaƴana da aka lalata su, mahaifinsu ya lalata su, a bi min haƙinsu. Kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a, Allah ya bayyana gaskiya, ya Allah ka bayyana gaskiya.
Kasance da shirin domin iyali kowace Alhamis karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 5 agogon Ghana. Murya Amurka, duniya a tafin hannunku.
Wadi ko kan wadi
wadi haba
in yi shuru ko in yi magana.
To yanzu kuma sai labaran duniya a takaici.
An kashe wasu mutane shida ciki har da wani babban jami'in karamar hukuma a wani harin kwantam auna da wasu 'yan bindiga suka kai a yankin Abye, wanda Sudan da kudancin Sudan kowace ke ikirarin nata ne, a cewar jami'an yankin. Yankin mai arzikin man fetur kan fuskanci tashe-tashen hankula loto-loto, inda bangarorin kabilar Dinka ke gaba da juna kan iyaka. An kai hari ma mataimakin babban shugaban Abye Nun Deng da tawagarsa akan hanyar Abye zuwa Anit. Mayakan Hamas da ke zirin Gaza sun yi ta cilla rokoki kan Isra'ila yau Litini, wanda don haka na'urorin gargadin harin jirgin sama suka yi ta ƙara a fadin Isra'ilar. Ba a samu rahoton waɗanda harin ya rutsa da su ko kuma wata barna ba. Sanadiyar harba rokokin waɗanda Hamas ke ci gaba da amfani da su wajen auna Isra'ila, yayin da sojojin Isra'ila ke ta kai samame da zimmar kawar da Hamas daga Gaza. Isra'ila ta ci gaba da ɗaukar matakin soji a Gaza a yau ɗin da Litini daga ta ƙasa da kuma sama, ciki har da wani harin jirgin sama wanda Isra'ila ta ce ya halaka wani babban kwamandan Hamas. Rundunar sojin Isra'ilar ta ce sunan kwamandan Adel Mesma. Hukumomi a Japan sun yi kira ga mutane da su ƙaurace ma wuraren da ke gaba a yammacin ƙasar, bayan da wata babbar girgizar ƙasa ta auku yau Litini ta janyo fargabar yiwuwar fuskantar ambaliyar tsunami. Jami'an gwamnatin Kenya sun ce sun kama mutane biyu game da kisan gillar da aka yi ma ɗan wasan guje-guje da tsalle-tsallen nan na ƙasar ta Kenya, Benjamin Kiplagat, wanda aka samu gawarsa a cikin wata mota da raunukan daba masa wuka da aka yi ta yi a bayan garin Eldoret na ƙasar ta Kenya. Kwamandan rundunar 'yan sandan yankin Stephen Okal ya gaya ma kafar labarai ta AAP cewa mutanen biyu 'yan wajejen shekaru 30 ne, kuma a ta bakinsa sanannun masu aikata manyan laifuka ne.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Za a yi zuwa shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com, domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na Facebook, X wato Twitter, Instagram da ma YouTube domin samun labarai da ɗumuɗuminsu. Yanzu kan a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya ta ni gabatarwa da kuma Julie Leather's Version da ta haɗa mana shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa da fatan za a ci gaba da bukukuwan sabon shekara lafiya, amma kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.